This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 29 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
To Ibrahim, a yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa an kashe mata sojoji uku a birnin Rafa, inda mazauna yankin suka bada rahoton cewa Isra'ila ta kai sabbin hare-hare. An sauke gadar bakin tekun nan da sojojin Amurka suka gina a Gaza, bayan da wani bangaren gadar ya balle, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. A yau Laraba rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen Rasha marasa matuki da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin Ukraine.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a rikicin masarautar Kano.
Domin kar a bawa wasu magiya jihar Kano dama su zo su tada zaune tsaye a cutar da al'umma, domin nauyin kare haƙƙin rayuka da dukiyoyin al'umma ya rataya kaso kan akan mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf. Wannan shi yasa aka dauki wannan mataki ba tare da bata lokaci ba. Wannan sanarwa ta fara daga safiyar yau, za ta kare ne a daidai lokacin da aka samu rahoto daga jami'an tsaro cewa komai ya wuce.
To za kuma a ji yadda ta kaya a ziyarar da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kai Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya, wadda gabanin hakan aka yi ta samun rahotanni masu cin karo da juna kan ko zai je din ko a'a.
An saba da irin wannan rudani idan ana da masu hulɗa da manema labarai fiye da ɗaya. Kuma a ra'ayina abin da ya faru kenan yau. Akwai sabani da kan faru a irin wannan yanayi da kowa ke kokarin yayi abin da ya dace, amma daga ƙarshe kuma a samu akasi.
To kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ke gabatarwa, inda yau shirin ke tattaunawa da wakilan kungiyoyi daban-daban na rajin tabbatar da zaman lafiya. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Laraba rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa an kashe mata sojoji uku a birnin Rafa da ke Gaza, inda mazauna yankin suka bada rahoton cewa Isra'ila ta kai sabbin hare-hare. Ita kuma Hamas ta ce ta harba rukoki kan sojojin Isra'ilar. Hare-haren na baya-baya dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa, wato IFRC, ta ce akwai buƙatar a tsagaita wuta a ziran Gaza, a kuma ba kungiyoyin agaji dama don kai kayan agaji ga Falastin ina wanda ke matukar bukata bayan shafa kusan watanni 8 ana yaki a yankin. Da take magana da kamfanin dillancin labaran AP, shugabar kungiyar agajin IFRC Kate Forbes ta ce akwai bukatu na dan lokaci da ya kamata a tankara cikin gaggawa, kamar rashin abinci mai gina jiki da kuma tsaftar muhalli. An sauke gadar bakin tekun nan da sojojin Amurka suka gina a Gaza na wani dan lokaci, bayan da wani bangaren gadar ya balle, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Talata. Wani sabon koma baya ga kokarin kai kayan agajin jinkai ga Falasinawa. Mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Sabrina Singh ta yi bayani.
Trident Pier was damaged and sections of the pier need rebuilding and repairing. Therefore, over the next 48 hours,
tace gadar da ake kira Trident Pier ta lalace, kuma sassan gadar na buƙatar gyara a kuma sake gina su. A sabar da haka, a cikin sa'o'i 48 masu zuwa, za a sauke gadar daga inda aka makalata a bakin gabar tekun yankin, daga nan a kai ta Ashdod, inda rundunar sojan Amurka ta tsakiya za ta yi aikin gyaran ta. Sake ginawa da gyaran gadar zai dauki akalla sama da mako guda, sannan bayan an kammala ta za a sake kafa ta a bakin gabar tekun na Gaza. tun daga lokacin da gadar ta fara aiki makonni biyu da suka wuce. Majalisar Dinkin Duniya ta iya tura manyan motocin kayan agajin jinkai guda 137 ta gadar. A yau Laraba, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa ta harbo wasu jiragen Rasha marasa matuki da suka auna yankunan yammaci tsakiya da kudancin Ukraine, yayin da wani harin makami mai linzami na Rasha ya kashe akalla mutane biyu a yankin Sumi. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo 13 daga cikin jiragen Rasha 14 da ta harba a cikin dare a yankunan Mykolaiv, Kryvyi Rih da Rivne.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji halin da ake ciki game da rikicin masarautar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Wata sanarwa da gwamnatin Kano ta fitar da safiyar Laraban nan ta ce gwamna Abba Kabir Yusuf ya haramta dukkanin wani jerin gwanan mutane a sassan jihar da sunan zanga-zangar Lumana. Sanarwar ta ce matakin na da alaka da kokarin gwanzar da zaman lafiya la'akari da halin da Kano ke ciki na dambarwar rushe masarautu hudu, sauke sarakuna biyar da kuma abin da ya biyo baya na nada sabon sarkin Kano. Sanusi Bature, dawakin tofa da ke zaman kakakin gwamnan, ya yi karin bayani game da wannan mataki na gwamnati.
Domin kar a bawa wasu makiya jihar Kano dama su zo su tada zaune tsaye a cutar da al'umma, domin nauyin kare haƙƙin rayuka da dukiyoyin al'umma ya rataya kaso kan akan mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf. Wannan shi yasa aka dauki wannan mataki ba tare da bata lokaci ba. Wannan sanarwa ta fara daga safiyar yau, za ta kare ne a daidai lokacin da aka samu rahoto daga jami'an tsaro cewa komai ya wuce.
Cidade rundunar ƴan sanda ta jihar Kano ta bayyana aniyarta wajen aiwatar da wannan umarni na gwamnati, tare da jaddada kira ga al'ummar Kano su ci gaba da gudanar da al'amuransu na yau da kullum cikin lumana. A hannun guda kuma, babban jojin Najeriya mai shari'a Olukayode Ariola ya yi sammacin babban jojin Kano da takwaransa shugaban alkalan kotu nan tarayya, dangane da odoji guda hudu da kotunansu guda biyu suka bayar cikin kasa da mako guda akan wannan dambarwa ta masarautar Kano, wato babbar kotun tarayya da ke Kano da kuma babbar kotun jihar Kano. Yanzu haka dai masana shari'a da dokokin kasa na ci gaba da sharhi akan wannan lamari da kuma yadda kotunan ke bayar da umarni barkatai akan batu guda daya. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu SAN na cikin masana shari'a a Najeriya da kan tofa albarkacin bakinsu game da lamuran ƙasa.
Daga duka ɓangaren akwai abin da ake cewa desperation, to ido ya rufe ba a ji ba a gani, domin oda hudu a cikin kusan sati ɗaya ko ƴan kwanaki ma ya nuna cewa akwai rufewar ido a ciki. Kaga su alkalai da Federal High Court da High Court ta Kano dokokin da suke da wato hurumi matakinsu ne iri ɗaya, mana dukkansu High Court ne. Idan aka ba da oda ta gaggawa, abin da ya fi cancanta a doka shi ne duk sanda kotu ta ba da oda, ko daidai ne ko ba daidai ba ne, bunda kotun koli ta ce sai ka fara bin dokar ta, sannan kuma sai ka zo ka ce to amma an mu rashin adalci kaza kaza kaza. To kaga wannan yanayi shi ne. Amma dama ita NGC wato hukumar larabci da alkalai, manyan laifi a gurin ta shi ne ba da oda ta gaggawa ba tare da kwakwaran hujja ba, kuma takan kai tullagarta da alkali wanda har ya kai ga cirewa kurama.
A halin da ake ciki kuma, kungiyar lauyoyi ta Najeriya wato NBA ta soki lamirin alkalan da suka bada waɗancan odoji har guda hudu a kusan lokaci guda kuma akan batu guda ƙasa da mako ɗaya. Wata sanarwa da sakataren kungiyar a kore dai lawan ya fitar ya bayyana matakin a matsayin abin kunya ga fannin shari'a na Najeriya. Ranar Litinin mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu, ake saran babbar kotu tarayya ta Kano za ta yi zaman sauraron wannan batu na takaddamar sauke sarakuna biyar na Kano da kuma rushe masarautu hudu da gwamnatin jihar Kano ta yi a makon jiya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Wasu balambalo na Koriya ta Arewa sun watso ba haya da sauran tarkacen bola akan tituna masu cunkoson jama'a da kan gidajen zama da kuma wasu yankuna a fadin Koriya ta Kudu a yau Laraba, a cewar kafofin yada labarai da sojojin Koriya ta Kudu. Wani sabon abu da Pyongyang ta yi da ke nuna zafafar tankiya tsakaninta da makwabciyar ta Koriya ta Kudu. Manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu sun ce sun gano balambalan kusan 260, inda wasansu ke da tarkacen bola. Suna zargin Koriya ta Arewa da aikata rashin mutunci da kaskanci. Wasu daga cikin balambalo ɗin sun kunshi wani abu wanda duk da cewa da ba a tabbatar da ko menene ba, ana kyautata zaton ba haya ne saboda launinsa da kuma warinsa, a cewar kafar yada labaran Yonhap ta Koriya ta Kudu. Wasu kafafen yada labarai sun ce an ga balambalo har a lardin Juela da ke kudancin kasar, lamarin da ke nuni da cewa a fadin kasar aka sake su.
Ga gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda ya amince da komawa ga tsohon taken Najeriya, ya je majalisar dokokin tarayyar kasar don sauraron tsohon taken da kuma wasu dalilai, bayan da farko an ce ba zai je ba. To mun dai ji ta bakin Madina kan wainar da aka toya a majalisar. Da farko mun fara ne da tambayar ta a musabbabin rahotanni masu cin karo da juna kan zuwan shugaba Bola Ahmed Tinubu majalisa, sai ta ce,
in ka tuna, an saba da irin wannan rudani idan ana da masu hulɗa da manema labarai fiye da ɗaya. Kuma a ra'ayina abin da ya faru kenan yau, wanda yake ba manema labarai bayanai daga fadar shugaban ƙasa shine Ajuri Ngilale. Ba kasafai ake samun bayanai daga wurin Bayo Onanuga ba. Akwai sabani da kan faru a irin wannan yanayi da kowa ke kokarin yayi abin da ya dace, amma daga ƙarshe kuma a samu akasi. Na ma yi kokarin samun bayanai daga fadar shugaban ƙasa kan abin da ya faru, amma kokari na ya citira.
Takamaimai, menene ya kai shugaba Tinubu majalisar dokokin tarayya din?
Abin da ya kawo shugaban ƙasa majalisa shine kokari na tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin majalisa da bangaren gwamnati. Kuma sai aka zaɓi rana mai muhimmanci a tarihin ƙasar irin na yau. Tunda mulkin demokradiyya a wannan jamhuriya ta cika shekaru 25 daidai a yau din nan. Wani albishir kuma shine cewa shugaban ƙasa ya ce wa majalisa ta zauna da shiri kan zai sake aiko musu da wata ƙwaryar kasafin kuɗi na wannan shekara na 2024.
Sannan shin me ziyarar shi shugaba Tinubu zuwa majalisar dokokin tarayya ta haifar?
Ziyarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zuwa wannan majalisa a yau din nan ya ƙa'itar, saboda a shekaru 25 din nan ba a taɓa samun irin wannan biki a majalisa na tunawa da ranar demokradiyya irin wannan ba. Ka san kowa yana da nashi irin salon aiki. Mai yiwuwa shugaba Tinubu da alayensa sun so su shiga tarihin Najeriya cewa shine shugaban ƙasa na farko da ya zo ya taya 'yan majalisar dokokin ƙasa suka yi murna tare a wuri ɗaya a lokaci ɗaya, kuma suka yi magana da murya ɗaya. Kowa na son tarihi da zai nuna cewa yayi wani abu na ƙa'itarwa kuma da ya burge mutane.
A ƙarshe, me ake ciki game da batun komawa ga tsohon taken Najeriya wanda shi shugaba Tinubu ya amince da hakan?
Abinda ake ciki game da taken Najeriya da aka dawo da shi ya nuna cewa kafin ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo wannan ziyara da manazarta ke kallon shi a matsayin wani muhimmin abu, sai da ya rattaba hannu kan dokar maido da tsohon taken Najeriya. Domin da taken aka buɗe taron, kuma da taken aka rufe taron. Yanzu dai aikin da za mu ci gaba da shi kan wannan batu shine cewa
mu yi binciken me yasa haka ya faru bayan an yi shekaru ana amfani da sabon taken da aka wallafa a shekara 1978. A wannan din ma manazarta na ganin akwai muhimmin dalili da yasa aka ma ba dokar muhimmanci kuma bai wuce kokari na ƙara ƙarfafa danƙon soyayya da zamantakewa a tsakanin 'yan ƙasa ba.
To a gaida Madina da wannan bayanin, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattaro waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya daga ƙungiyoyi daban-daban don tattaunawa kan ayyukan da suke yi na haɗa kan jama'a domin samun zaman lafiya. Tun bayan da Najeriya ta samu kanta tsundum a matsaloli na tsaro daban-daban da suka haɗa da fashi da makami, masu tada ƙayar baya, 'yan boko haramun, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, rikicin ƙabilanci da na addini da ma dukkan wani nau'i na rashin zaman lafiya, ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da wasu a Najeriya suka rungumi ayyuka daban-daban don gano musabbabin rikice-rikicen da sanya dabarun fahimtar juna tsakanin jama'a da bada shawara wari kan zaman lafiya. Cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka USIP ta yi shekaru da dama tana tallafawa musamman wa gwamnoni a Najeriya da hukumomin zaman lafiya a jihohi da dabarun janyo kowa da kowa don ba da gudumowar zaman lafiya. Cibiyar na kuma horar da masu ruwa da tsaki musamman gwamnati kan manufofi da tsare-tsare da za su kawo zaman lafiya mai ɗorewa. Farfesa Chris Kwaja shine darakta na cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka a Najeriya. Yace a cikin nazari da suka yi sun fahimci cewa sai bango ya tsage ne kadangare ke samun wurin shiga.
Duk garin da kaga ana samun tashin hankali, bango ne ya tsage. Idan kin ga cewa gari ya zama abace, to kadangaren nan ya samu shiga sosai domin wasu daga cikin wannan garin ko al'umman suna aiki tare da irin waɗannan mutanen yamba ta garin, ko kuma akwai wasu yan iska da suke nuna musu su bada hanya, ko kuma suna samun gudumawa daga gun waɗannan mutanen. So dole ne mu sa ido a tabbata cewa irin waɗannan mutanen wanda ana yi amfani da su a gyara ƙasa, za a same su, a zauna da su, a ba su irin goyon bayan da su ma suke nema. Wani lokaci wani ba shi da ma kudin da zai kira mutanen ya siya musu ruwa, fiye wata, ko dan goro da sweet, ba shi da shi. So idan ka zo mana dan 20,000 sai ka ga abin da 20,000 nan zai yi ya fi wani abin da miliyan daya zai yi da gwamnati za ta yi. So ya kamata gwamnati ta duba irin wannan. Kuma to aikin da mu muke yi a USIP, irin wannan aikin muke yi, mu duba mutane haka mu yi aiki da su. A kungiya da muke kira Network of Nigerian Facilitators, mutanen da suna zama anguwa, an karbe su, ana girmama su, muna aiki da su. Amma wani gefen kuma shine jami'an tsaro, yan bata garin nan, ko kidnappers ne, ko masu fashi ta'ada ne, fashi da makamancin, duk suna nan. Jami'an tsaro, idan kun kama irin waɗannan, ya kamata al'umma su ji, su gani cewa abunda ya kamata a yi a kotu a yi. Hukuncin nan abu ne wanda talaka baya so ya ji, yana so ya gani. Shi ake cewa gani ya kori ji. Idan ya gani, idan sun gani, to za su ba da gaskiya cewa gwamnati na kokari ta yi abunda ya kamata ta yi na tsaro.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zan cimma burina.
Rikicin da ke tsakanin makiyaya da manoma ba kadai jihohin arewacin Najeriya ya shafa ba, har ma da kudanci. Malam Abdullahi Gambo aiki yake da kungiyar Pastoral Reserve wacce ke fahimtar da makiyaya da manoma matakan zaman lafiya.
A wannan aikin da muke a kan wannan project din mun kasu kamar kashi 4 ko 5 inci. To amma mu namu bangaren mun dauki bangaren manoma ne da makiyaya don samar da zaman lafiya tsakanin su na tattaunawa, bude wani fage na da su tattauna su fahimci juna domin yan uwan juna ne ba wai ba yadda za a yi araba su duk yadda akai. So wannan shine bangaren da mu muka dauka.
Muna ganin makiyaya da manoma kusan za a ce shekaru da dama suna faman fafatawa, an kasa gane me yake janyo wannan rikici, me kuka fahimta?
Fahimtar mu shine kamar yadda muke gaya mutane tunda wuri. Tunda farin wannan mun kika girga yanzu zai ga kusan shekara 20 ko 21 ko da 2. Saboda haka akwai ƴaƴan da aka haifa shekara 10 kafin wannan lokacin, aka zo aka haife su cikin wannan lokacin, wato aka dinga tafiya da su kawai gaba ɗaya kwakwalen su ba abin da aka sa sai rigima. So yanzu abun ya kai inda ya koma criminality ne yake jan abun nan din, amma mu jama'a sun kasa fahimtar wannan.
Wato ayyukan masu laifi,
ayyukan masu laifi su ne kawai suke duk lokacin da aka huta sai su taba wani wuri. In suka taba su kuma jama'a su fahimci haka, su rabe tsakanin meye rigima ma meye mai laifi. Mai laifi bai da kabila, bai da addini, sunan shi mai laifi. Saboda haka idan yayi laifi sai a dauki laifinsa sai a dora wa manomi, ko a dauki laifinsa sai a dora wa makiyayi, wanda yake abubiyun nan sana'a ne wanda ba za ka raba waɗanda suke amfana da shi. So wannan shine matsalar da muka gano.
To amma yaya manoma da makiyayan nan za su fahimci cewa masu laifin nan suna tsakanin mu ne kuma mu fitar da su saboda a samu wannan zaman lafiya?
Wato akwai wanda suka fahimta da yawa a ciki, to amma kuma akwai waɗanda suke moruwa da abin da waɗannan din suke yi, saboda ba sa zuwa haka kawai su yi, bai zuwa sai yana da makamin da zai amfani da shi. Saboda haka akwai a cikin bangarorin biyu akwai masu amfana da wannan sun mai da shi sana'a. Saboda haka su ne in ba su aka samu aka tare ba, to kullun waɗannan masu aikata laifin suna samun wurin da za su je su samu abin da za su yi. In ba an tare wannan bane to haka za su yi, su kuma dole ne za su yi ta kokarin kare wannan, saboda ai wuri ne da suke amfanuwa su ba su samu abin da suka ci. So
batun makamai waɗanda muka ga ake ta amfani da su musamman a wannan mara da aka yi wannan tashin hankali, ta ina makaman nan suke fitowa, kuma ta ina ita hukuma kila ce ko gwamnati za ta tare shigowar waɗannan makamai?
To wannan tun daga farko bari mu koma baya. Ita gwamnati ne, in aka ce in bada laifi zan ce laifinsu ne. Laifin me? Muna da custom, muna da immigration, muna da borders din mu da ya akai makaman suka shigo. Amma yanzu ne kuma za a ce za a tattare aka bar su daga can suka shigo. Saboda haka ya zama abin nan mashigan mu da mafutan mu ya zama bai da tsaro mai kyau, wanda ta nan kamar yadda ake abin nan abin da ya faru a Libya da sauransu nan makamai aka rika dauko. Saboda haka masu cinikin makamai su kuma hanya suka samu na cinikayya su suke shigar da shi, kuma kullun zaka ga abin karuwa yake, kuma su al'umma suna ganin kaman wani ado ne a ce ka mallaki wannan kuskuren da suke kila da za su duba ga jami'an tsaron mu. Duk wanda ya je aiki in ya koma office sai an kira shi ya dawo da abin da ya rike a karba a aji, me yasa ba bar shi da shi ba? Ashe akwai matsala kenan. Saboda haka ko da bayan wannan abun kamar ragaya ne aka sai aka sa dutse akai, zai dawo kanmu. Saboda haka mutane su fahimci wannan, makami ba zai taɓa warware matsalar mutane ba, magana ita ce za ta warware matsalar mutane.
Mr. Godwin Okoko ya yi shekaru da dama yana aiki a kungiyoyi daban-daban na zaman lafiya. Ya ce duk da shike masu iya magana na cewa zo mu zauna zo mu saba, amma al'umma na da damar zaman tattauna matsalolinsu.
Gaskiya kam Allah ƙara hakuri ma duk wanda suka samu an yi shirye shi ta gefen su. Allah kuma ya ƙara mana zumunci na zaman tare a ta gefen kungiyar mu. Abin da muke yin zo mu shine muke zauna muna tattaunawa da manyan kabilu, manyan addinu da kuma mutane a ƙauyuka, community members na dan zuma da su mu tattauna, domin gaskiya kan ba inda yake samu cigaban gari da karuwan gari in ba zaman lafiya ba. So muna kan tattauna, muna kan magana, kuma domin wannan magana da muke da tattauna kuma a cikin ganewa ne, a cikin yadda ne ba da kyau saki kawon su mun ganu yanzu ba tukuna, mun da idan Allah da ya mun samu fitanta kenan domin jama'a sun yi rasuwa da kai.
To da yake kun dade kuna wannan aikin, amma me yasa har yanzu ba samu mafita ba? Har yanzu mutane ba su fahimci cewa ya kamata su zauna tare ba ne?
Kin san damuwan yanzu kamar wasu damuwa da muka samu kanmu a ciki ba da rashin zaman tare bane. Aha, kaman aka ce aka kai ma koyuka attack ana kone kuna na wannan kuma ce ba sun suke abun da kin ga wannan da I think that one of the damuwa da muke da shi is that an result za separating wato criminality daga kuma rashin gane juna. A rikici kan mutane sukan samu a inda conflict ne ana inda yake zama da dan samun tashin hankali tsakanin jama'a amma inda kuma abin da zai sa shi ba da dadin ji ba kin gani kuma shine a dauki makami a fara fada da juna kai sai a zauna a tattauna mene wannan abin da ya jawo damuwar mabbinci nan sai a duba kamar na ta plateau yanzu shekaru kusan 20 ana kan wannan irin wannan damuwar kun ga gaskiya ba dadi ba yayi kamata a ce yanzu haka duk kokari da gwamnati suka yi duk kokari da jama'a suka yi duk kokari da kungiyoyin zaman lafiya kungiyoyin kare gari suka yi duk ya kamata a ce yanzu mutane dai sun samu skills sun samu capacity sai su zauna tare su duba mene damuwar mu duk muna zuwa coci duk muna zuwa masallaci duk muna zuwa gidan addu'a ya kamata a ce mu duba mene ya fiyo mene da mene ya hada mu ai gaskiya bu da ya hada mu Allah daya yi mu duka so bambancin mu nan dole akwai ta amma bari mu duba wannan bambancin bare sa a ce mu rabawa ya kamata ya hada kanmu ne gabaki daya so yanzu dai kaman da muke saba cewa kullun hakuri muke ba ma jama'a kullun kukan mu ma jama'a a hada kai
Shima Malam Sani Suleiman mukaddashin shugaban kungiya ta kasa da ke aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya Mexico yace matsalolin tsaro da bambance sun janyo komo baya wa Najeriya
musamman mu a nan Najeriya muka kalli jihohi daban-daban wanda suke fama da tashi-tashin hankula da wannan bambance na addini da kabila wanda yakan shiga har gudanarwa na harkokin mulki gudanarwa na har ilimi da sauransu har ya kawo batu na dan kasa da bako ya haifar da koma baya ya ƙara rura wutar rikicin al'umma yadda har zaka ga rikici akan harkar tattalin arziki noma kiwo ya juye ya zama matsala na kabila harkar mulki siyasa a ce wannan kabilan shi kaza amma kuma mai da hankali akan wane ne yake da kwarewa yiwuwa masu kyau da adalci wanda in ya samu mulki zai taimaki jaha ko zai taimaki kasa
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
sai manya da zamu daidaita
To a gaishe ki da tawagarki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Haruna Muhammad Katsina mai cewa a yau ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2024 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cika shekara daya akan kujerar mulki. Yau din ne kuma kasar mu Najeriya ke cika shekara 25 da komawa kan mulkin demokaradiyya sai dai kash cikin shekaru 25 din dumbin talakawa sai ƙara tsunduma kansu suke yi cikin kunci da tsadar rayuwa ta hanyar zaben shugabannin da basu cancanta ba ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makera Madattai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski ba da raka da Haddabi mai komputa mai yama masu cewa salamu VOA Hausa muna kira ga gwamnatin mulkin sojan kasar mu jamhuriyar Niger da cewa ya kamata ta duba ta rage ma kayayyakin abinci dangin su shinkafa taliya makaroni man girki fulawa sukari da dai sauransu kudi ta dawo da su daidai da yadda kowane talakan Niger zai iya sayen su cikin sauki da fatan Allah ya sa mu dace amin Shiko Malam Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa Jamhuriyar Niger cewa yake yau shugaban kasar mu Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke cika shekara daya da hawa karagar mulki don haka ya kamata gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a ce ta lura da gajiyar da matasa za su ci a wannan gwamnatin sa domin fa ana shirin ayi tuya a manta da albasa To masu sauraro sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba yanzu kuma sai a saurari wato shirinmu na gaba wato yau da gobe, amma kafin nan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogo Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu dauke da wani sabon shirin inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan cikar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu shekara guda da kafuwa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-0-6-5-0. Yanzu Amadu Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leveration da kuma engineer mu na yanzu Al Santos, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.